Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu radon ma a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 22.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalon sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana har kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu raro assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumen ne tare da Amina Bahar Auna da masu ran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau ranar Alhamis 26 ga watan Disamba shekara ta 2019 cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar jami'an tsaro 14 a wani hari da aka kai wani yanki na Tilbury haka kuma za mu kawo muku wata tattaunawa da muryar Amurka ta yi da ministan shari'a Najeriya game da sakin Samba da Zuki da Showare
abin da hana zuwa wannan akan an ce a fice ni da a fice ni wani to duk lokacin da zan fice ni za mu ci gaba da shari'a to ni za mu a fice ni
wannan muryar Samba da Zuki kenan kan batun ci gaba da shari'ar sa da gwamnati kuma kan wannan batu ne ma za mu so mu jin ra'ayoyinku a yau tambayar mu ita ce menene ra'ayinku game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya biyo bayan sakin kanar Samba da Zuki da Showare da aka yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-5555 sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya Wasu 'yan ta'adda dauke da manyan makamai sun yi wa wani ayarin jami'an tsaron Jamhuriyar Niger kwanton bauna inda suka halaka mutum 14 a yankin Tilbury dake yammacin kasar. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta tabbatar da aukuwar harin cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Alhamis. A cewar sanarwar Bayan bata kashin da aka yi, 'yan sandan kasar 7 da jami'an tsaro na musamman 7 sun rasa rayukansu. Sanarwar ta kara da cewa, a jiya Laraba ne aka kai harin. Ayarin jami'an tsaron na kan hanyar sani ta raka wata tawagar masu yin rajistan zaɓe a gundumar Sanam gabanin shirye-shiryen zaben shugaban kasa da wato kasa na 'yan majalisu da za a yi a shekara mai zuwa. A yau Alhamis ne shugaban Iraki Barham Saleh ya ce ya gwamnati ya yi murabus da ya nada Prime Minister da wani bangaren majalisar mai samun goyon bayan Iran ya zaɓa. A jiya Laraba, bangaren fata a majalisa ya mika sunan gwamnan kudancin lardin Basra, wato Asad al-Aidani, a matsayin Prime Minister kasar na gaba. Nan da nan masu zanga-zangar adawa da gwamnati suka ƙi amincewa da zaɓen. Masu zanga-zanga dai na so ne a yi wa gwamnatin ƙasar garan Bawul wacce tun da Amurka ta mamaye ƙasar a shekarar 2003 take kan karagar mulki. Sale ya ce, saboda burina na ganin an samu zaman lafiya duk da cewa ina mai girmama Asad al-Aidani ba zan amince da zaɓinsa ba. A yau Alhamis, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce, Majalisar Dokokin Ƙasar za ta kada ƙuri'a a farkon watan Janairun mai kamawa domin neman amincewa da tura dakarun ƙasar zuwa ƙasar Libya ko kuma akasin haka a wani yunkuri na tallafawa gwamnatin Libya da ke samun goyon baya Majalisar Ɗinkin Duniya. A cewar Erdogan, a tsakanin ranakun 8 ko 9 ga watan Janairu, majalisar za ta kada ƙuri'a bayan ta dawo daga hutu. Jam'iyyar Erdogan ce take da rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, hakan yasa ake ganin ba zai fuskanci adawa ba wajen cimma wannan buri, duk da cewa bangaren 'yan adawa na sukar shirin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na fuskantar kalubale a yau Alhamis bayan da jam'iyyarsa ta Likud ta gudanar da zaben fidda gwani domin tunkarar zaben da za a yi a kasar. Zaben shine karo na uku da za a gudanar cikin shekara guda. Abokin hamayyarsa Gideon Sar ya jima yana cewa shine dan takara da yafi cancanta jam'iyyar ta tsayar. Netanyahu dai ya gaza kafa gwamnati bayan zaɓuka biyu da aka gudanar a wannan shekarar. Ana hasashen Netanyahu zai lashe wannan zaɓe, lura da cewa yana da cikakken goyon baya a tsakanin mambobin jam'iyyarsa ta Likud. A gobe Juma'a ake sa ran fitar da sakamakon zaɓen. Shugaban ƙasar Burundi ya sake nanata cewa ba zai nemi wani sabon wa'adin mulki a zaɓe da za a yi a wannan shekara mai zuwa ba. A yau Alhamis, shugaban Pierre Nkurunziza ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai cewa zai gabatar da wani taron manema labarai kafin ya miƙa mulki ga wanda zai gaje shi. Matsawa da shugaban yayi na tsayawa takara a shekarar 2015 ta kai ga asarar rayuka da dama bayan rikicin siyasar da ya barke wanda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi ikirarin cewa an ci zarafin jama'a. A bara ne dai shugaban na Burundi ya fara cewa ba zai tsaya takara a zaben mai zuwa ba, batun da mutane da dama suka nuna shakku a kai.
Amina Bahara Auna kenan ta kanto labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a labaran duniya, hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da rasuwar jami'an tsaro 14 sakamakon wani harin ta'addanci da aka yi a karkarar Sanam da ke gundumar Abala a yankin Talabiri. A daidai lokacin da suke yi wa jami'an hukumar zaɓe rake akan hanyar ta zuwa aikin yin rajista. Sanarwar gwamnatin ta ƙara da cewa askarawan Niger sun karkashe ta'ayan ta'adda da dama yayin wannan artabu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na wakilinmu Sule Mumin Barma.
Kazamin faɗa ne aka shafa lokaci mai tsawo ana kafsawa a tsakanin jami'an tsaron da ke aikin sintiri da dai gefe wasu 'yan ta'addan da aka kesta cewa sun haura 100 waɗanda suka yi kwanton ɓauna ɗauke da makamai masu aman wuta. Lamarin ya wakana ne a wajejen karfe 3 na rana a jiya Laraba a wani ƙauyen da'irar Sanam ta gundumar Abala a yankin Talabiri, a daidai lokacin da jami'an tsaro ke raka wani ayarin jami'an hukumar zaɓe ta Seni da ke ayyukan rajista a wannan karkara. In ji wata sanarwar haɗin gwiwar ma'aikatar ministan cikin gida da ta ministan tsaron ƙasar Niger, wacce ta ƙara da cewa jami'an tsaron jandarma 7 da na gar national 7 ne suka kwanta dama a sakamakon wannan mummunan artabu, yayin da jami'in tsaro guda ya ɓatan dabo. A nasu ɓangare, askarawan gwamnatin ta Niger sun yi nasarar hallaka ɗimbin mahara, ko da yake ba a bayyana adadinsu ba. Tuni dai 'yan ƙasa suka fara nuna damuwa akan wannan al'amari mai matuƙar ɗaurin kai.
Waɗannan magabata suna kiran cewa suna zuba makuɗan kuɗaɗe wajen harkar tsaro. Ina mamakin a ce waɗannan ƙungiyoyi, a ce duk waɗannan ƙasashe na ƙungiyar Jason Kisala, a ce ba su da ƙarfin fatattaka waɗannan 'yan ta'adda. Hararen da ake cewa an kashe sojoji ma'ana an kashe sojoji ma a can, na rantse da Allah ne na yana baciya duk inda yake.
Harin na karkarar Sanam na faruwa ne a wani lokacin da 'yan Nijar ke ci gaba da nuna juyayi akan rasuwar sojojin nan 71 na barikin Inates, abinda ke ƙara nuna buƙatar ƙarfafawa jami'an tsaro gwiwa a wannan yaƙi da ya addabi ƙasashen yankin Sahel. Mafari kenan ƙungiyoyin fafutuka na kadar da Concertation et Action Citoyenne suka ƙuduri aniyar shirya jerin gwano da gangami a ranar Lahadin da ke tafe a ɗaukacin biranen wannan ƙasa da nufin kawo goyon baya ga dakarun tsaro. Alhaji Salisu Amadu na ɗauke da sanarwar waɗannan ƙungiyoyi.
Babu zancen wani ɓangare ko wani kote, a magana ce muke ɗan ƙasa duka mai ciwon ƙasa da na ciki da na waje, kowa ya zo mu zama in tsaya mu ki ɗaya mu ruwa ma sojinan baya su tabbatar da cewar ku ba su mutu a banza ba 'yan ƙasa suna bayan su, kuma mu ci gaba da adda Allah ƙarfa su ce su kuma Allah ƙare ƙasar mu.
Ko da yake harin na karkarar Sanam ya haddasa asarar rayukan jami'an tsaro, gwamnatin Niger na cewa an yi nasarar kubutar da jami'an hukumar zaben da abin ya rutsa da su. Haka kuma hukumomi a wannan sanarwa sun jajantawa jama'a faruwar wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Maza daban da na mata soke wuta gudu barewar daji.
To a gaida Salamu Mana Barma. To daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya, inda cikin wannan makon gwamnatin kasar ta saki wasu daga cikin mutanen da tun da daɗewa kotuna suka bayar da belinsu. Abokin aikin Yusuf Aliyu Harande ya zanta da ministan shari'a Abubakar Malami.
Akwai rahotanni da ke nuna cewar a wannan saki na Samba da Suki da kuka yi da Showore ainihin ba kun yi shi don Allah bane, kun yi shi ne saboda matsin lamba da kuka samu daga nan kasar Amurka. Menene gaskiyan wannan lamari?
To kamar da ka sani dai, Najeriya kasa ce aitatta wanda kuma take cin gashin kanta, ba ta karkashin mulki irin na mallaka na kowace kasa a duniya. Saboda ka zargi na matsin lamba bai taso ba, in ma har a ce wani abu na iya haddasuwa sai dai na roƙon alfarma, amma ba matsin lamba ba. Abin da nake kokarin in nuna ma, matsin lamba ba zai zama sanadi na da'a ko rashin da'a daga bangaren gwamnatin tarayya ba kan abin da ya danganci umarni na kotu. Amma a matsayin mu na gwamnati wadda take da'a game da abin da ya danganci haƙoƙi irin na bangarori na gwamnati, bangaren zartaswa da ma'aikata ta shari'a, duk shawarar da zamu yanke ta fuskar abin da danganci mu'amala wata shari'a da ke gaban kotu, ko wani hukunci ko oda, shawara ce ke bance wadda ke da nasaba ga tsarin mulki da tsarin doka da tsarin gudanar da aiki irin na Najeriya.
Idan kana magana doka, ai za a ga cewar a can kwanakin baya ko watannin baya kotu ta bada oda koko ta bada damar cewar a ainihin saki shi Samba da Suki, a bada belin shi, amma ba ku bada belin nashi ba sai a yanzu. Yana nufin kenan a da can ba a mutunta doka ta kotu kenan sai yanzu aka fara?
A'a, ba abin da yake nufi kenan ba. Idan kana magana doka ko da'a ga umarni na kotu, sai ka dibe shi akan a mizani na tsarin mulki na ƙasa. Tsarin mulki na ƙasa da kamar yadda kuma kotuna, manyan kotuna na tarayyar Najeriya suka tabbatar da shi a shari'o'i daban-daban da suka gabata a gabansu, shine idan kotu ta yi umarni ko kotu ta yi oda, wanda aka yi umarni ya yi da'a ga umarni ko kuma ga odar da kotu ta yi, yana da haƙƙi na ƙalubalantar wannan umarni. In sa na kalubalanta, wa ima ya ɗaukaka ƙara, wa ima ya nemi kotu da ta yi ma umarnin da ta yi gyaran fuska, wa ima ya nemi kotu da ta dakatar da hukuncin da ta yi kamin ya ƙara bin bahasin ya ɗaukaka ƙara. Idan ɗaya daga cikin waɗannan ya haddasu, to babu yadda za a yi a zarge ka da ƙin da'a ga umarnin kotu, domin kana bin diddigi game da abin da ke tabbataccen haƙƙi wanda tsarin mulki ya baka na kalubalantar oda, hukunci ko umarnin kotu.
To me yake
kokarin in nuna ma, abin da da'a ga doka a tsari na Najeriya shine, idan baka gamsu ba ka ɗaukaka ƙara, idan kuma ka ɗaukaka ƙara babu zargi na cewa ka ƙi da'a ga umarni na kotu.
To ai, idan na fahimce ka, idan na fahimce ka, kamar
da'a, rashin da'a ga umarnin kotu ke iya tabbata shine kotu ta yi hukunci akan ka, baka ɗaukaka ƙara ba, baka kalubalanci hukuncin ba, baka nemi ta mai gyaran fuska ba.
To idan na fahimce ka, menene ya sauya a can baya da kotu ta bada umarnin a sake shi, wanda wa'innan sharuɗa da kuka sa a yanzu za su iya cika su a wancan lokacin, amma ba ku gindaya musu wa'innan sharuɗan a wancan lokacin ba?
Abin da ya canza jinkai, duk da yake ainihin muna da dama a shari'ance ta ɗaukaka ƙara, dama ta kalubalanta abin da aka yi, dama ta neman kwaskwarima ga abin da anka yi, dama ta neman dakatar da hukunci, amma bisa ga dalilai na jinkai kana iya dibawa ka yi da'a ga umarnin lokacin da kake kalubalantar sa.
To a da can babu jinkan kenan, za a ce minista, to za a iya cewa a can da babu jinkan kenan sai yanzu ne jinkan ya zo a gwamnatin tarayya?
Akwai jinkai da, amma yanzu an kai shawara aiwatar da shi, duk da yake kuma muna da haƙƙi na kalubalantar abin da anka yi.
To tattaunawa Yusuf Aliyu Harin da kenan da wato ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami. In an jima kaɗan, za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira mu. Menene ra'ayinku game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya biyo bayan sakin kanar Samba da Zuki da Showore da aka yi? Maudu'in mu ne yau kenan, sai a shirya a kira an jima kaɗan, kafin nan a shakata da wannan waka.
Ben share aba wulle wulle mona ta dauke kama kiyaya kiyaya magana goba ba muniwa idan mu ne yau magana goba ba muniwa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga cewa dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba don wata rana akwai a tashi ba shi ne ba. Walle walle
karewa bai karewa ka tabbata akwai mutuwa fa kai dalin ci a lahirar ka za ka gani fa san wala kiri ba za ka la zalunci ba
balle balle mana ta dauki kama kariya kariya idan mune magana gobe ba mu ne ba wajen mama bunci bai kama da jagora ba dan ya samu ba za ya tunsa al'umma ba kurin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba raba wa dan su da sana'ar su baki shi ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba
abin haushi ma batun so ba kama kariya kama kariya suke wa al'umma dan hauka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to mazala mun samu kiran mu na farko daga Kaduna wane ne akan layi
Tafilu barka da lafiya
yawa baka ka dai
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Murtala menene ra'ayinka game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya
to gaskiya Tafilu ba dai haka muka so da gwamnatin Muhammadu ba duba yadda muke ta mata da kyawun zato lokacin mun san mutum ne mai san bin doka da tsari tun asalinsa tarihinsa amma kuma yanzu abubuwan kamar ana wasu abubuwa ba da sanin shi ba kuma gaskiya muna ƙara kira da bangaren shari'a ya kamata san cewa kundin tsarin mulki ya ba kowa yancin dakin kanshi ne su tsaya ci aikin su tsakanin su da Allah kuma duk hukuncin da suka zartar su tsaya a kan shi kila wannan sako zai kai mu shugaban kasa amma suna tsaya tsayin daka duk barazana duk wani abu da za su ga duka tsaya tsayin daka sako zai ji haga kunnen shi ma yazo ya goyi bayan su kaga wannan hukunci da aka barka wani hukunci ne wani oda ne ba da shi mai girma shugaban kasa kila da bai sani ba to da fatan dai Allah zai sa a gyara
to amin Murtala to mun gode kwarai gaskiya wannan ra'ayi naka bar mu je Zamfara wani ne aka layi daga Zamfara
Assalamu alaikum sunana Isa Salisu Gusau da Dogo Sau ta jihar Zamfara
to Isa Salisu Gusau muna sauraron ka menene ra'ayinka game da fannin shari'a a Najeriya
ra'ayi na a ga wannan sha'anin shari'a a Najeriya ya kamata a dinga girmama doka idan kotu ta yanke hukunci to kamata ya yi a duba abin da ya dace sai a bi doka sai a san duk wanda kotu take
Hello Malam Isa kana tare da mu?
Kamata a ji shi. Ina tare da ku. Kuna ji na?
Eh muna jin ka.
To abu kaman abun da ya faru a shekarun jiya a Najeriya wanda duniya ta riga ta san da wannan sakin irin samba da suki da shi wannan shiware yake wannan jiyarade. To sakin zuwa wannan yana da muhimmanci sosai da gwamnatin tarayya ta ga ya dace a yi haka. Mun yi farin ciki da murna musamman sakin shi ma kanarsa.
To mun gode Malam Isa da wannan ra'ayi naka. To bar mu je Port Harcourt wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Oh sunana Salisu Mai Dabino daga garin Port Harcourt.
To Salisu Mai Dabino muna sauraron ka.
Ko da yake dai ba na tare da radio ban san wurin da ake tattaunawa ba.
A muna son jin ra'ayi ne game da fannin ra'ayinku game da halin da fannin shari'a yake ciki a Najeriya. Kana da wani abu da zaka ce akan wannan batu?
To alhamdulillah sha'anin shari'a a Najeriya sai a ce to sha'anin shari'a a Najeriya kan yanzu a ce mutum inda ba mai karfi ce gaskiya ba za a ce ana maji a
to madalla mun gode Malam Isa to bar mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullah
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
Abubakar malam cikin kare karar hukumar kudai
to malam Abubakar muna sauraron ka meye a ranka me kake ganin wani hali fannin shari'a ke ciki
yanzu abin da gaskiya to ya kamata a ce gwamnati ta bi kirayi abin ya fi kai shi ne dukkan mai gaskiya ce ya kamata dukkan mai laifi ya kamata idan hakan ta faru a kai shi ko ki cikin lokaci dukkan abin da a ce an ga da hukunci shi ne kai ma ganin abu amma a ce an aje mutum ba shari'a inda hakan ne za ta samu mutane da dama gaske wanda su ba su da hanyar da za a ce an kashe su.
To wani kira za ka yi ga wani sauyi kake son ka ga an ce an sauya a Najeriya? Wani sauyi kake tunanin ganin ya kamata a ce an yi a Najeriya don a samar da maslaha kan wannan matsala?
Ya kamata a ce dai sauyin da dama ke nan dama a ce an samu an dinga hakan kamar yadda ake kunta da kowane hanya kuma sha ta yi lafiya Abubakar Malam cikin kare.
To Malam Abubakar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To bari mu je Sokoto, wani ne aka layi?
Hello.
Yawa muna jin ka, wani ne daga Sokoto?
Ana magana daga Abdullahi Masallaci ce.
To Malam Abdullahi, menene ra'ayinka game da halin da fannin shari'ar Najeriya ke ciki?
Eh, gaskiya ra'ayina fannin da shari'ar Najeriya ke ciki shine da matsala kwarai da gaske.
Menene matsalar shi?
Matsalar shi shine alƙalai sun lalata alƙa shari'a a ƙasar nan, abin ya kasa ci gaba ya kasa ci baya.
To kamar da kace sun lalata, wani shirya zaka iya faɗa mana kace sun lalata fannin?
Kamar shari'a yanzu ta zama mafi yawa in ba ka da samun duniya har yanzu ba ka da gaskiya.
To Malam Abdullahi, to Malam Abdullahi mun gode da wannan ra'ayi naka. To jama'a layin mu a buɗe yake don ku kira ku ba da mana ra'ayoyin ku. To ga wani kira na samu daga Kaduna, wani ne aka layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin. Wa alaikum assalam, wake magana?
Shirfila Hashim Gumal, barka da yammaci.
Yawwa baka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, game da halin da fannin shari'a ta fada a Najeriya, me kake ganin za a yi a taimaka a farfaɗo da wannan fanni? Kowa ya rika bin ka'idoji da doka kamar yadda aka tsara ko kundin tsarin mulki ya tsara?
Ai fannin shari'a a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda idan ka ɗauka za ka ga ɓarawon kaza ko akuya sai a tare shi a Najeriya sama da shekara goma, amma ga mutumin ne danna miliyoyin kuɗin al'umma. Ta haka ni abin da nake dubawa gaskiya al'amari lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hau mulki a 2015, gaskiya na tafa hannu na yi murna akan cewa to ga me bin doka da oda duk abin da ya kamata duk alƙalin ma da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne da su ko kuma ɗauko su a matsayin wani babban alƙali ko kuma wasu abubuwa da shawararsu da ga mutane.
To Alhaji Musa, ka ce ga me bin doka da oda, to sai ga gwamnatin ta tsare mutanen da kotu ta bada hukuncin a sake su, amma bai ba gwamnatin bata sake su ba.
Wato kaga yanzu misali, ai yanzu idan aka ce ma misali court ta ce gashi a saki wannan mutumi, ya kamata a ce abu doka da oda, in dai har sai ta kanta court ba ta raga kashi shugaban kasa bane, to ya kamata a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari gaskiya ya rika bin doka da oda akan irin wayannan abubuwan da suke faruwa, amma bai ba court ta ce a saki wani kuma a kisa cin wani dan azo ana ta wani je ce ku ce kuma ana jayayya akai. Muna fatan dai Allah ya sa a samu sauyi a wannan shekara da zamu shiga, ne muka fata alkhairi. Alhaji Musa Garo, ta ji lafiya?
To Alhaji Musa Garo, mun goye da wannan ra'ayi naka. Bari mu je mun samu kira, wane ne kuma daga ina ake kira?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Ibrahim mai wankin hula, me zaka ce game da halin da fannin shari'a ke ciki a Najeriya?
To gaskiya kamar yadda shi Alhaji Musa ya faɗa, magana ta shi haka take, dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saboda bangaren shari'a a Najeriya ba su inda yake aiki 100% kare ne dai talaka, amma dai duk wayannan manyan namu na kasar nan namu gaba daya, to sai dai Allah ne kadai shi hukunta su, amma ba wata kotu a Najeriya ba.
To Haji Ibrahim yawanci wala, mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe, wani ne aka layi daga Yobe?
Yawa, daga Aliyu ne daga Yobe.
To Malam Aliyu, me zaka ce game da fannin shari'a a Najeriya?
Gaskiya abin da yanzu fannin shari'a a Najeriya kawai sai dai wani yara, saboda gaba daya duk abin da gwamnati ba ta yadda da shi ba, kawai babu yadda za a fannin shari'a su yi wannan haka, sai abin da gwamnati ta yi da shi ne.
To baka ganin fannin shari'a kamata ya zama wani bangaren gwamnati ne mai zaman kanshi?
Eh, gaskiya ya kamata ka yace sun zama wani bangare ne wanda ba su da gami da gwamnati, wanda dukkan wanda ya abu za a hukunta shi. To amma ya zama kawai sai wanda baya tare da gwamnati ne za a hukunta, kaga fannin shari'a ya zama kwata-kwata ma bai da amfani da gwamnati, sun lalata kare shari'a.
To madalla mun gode kware da gaske da wannan kira da kamana da ma duk waɗanda ka samu damar kiran wannan mun gode sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu ba ku dama domin ku kira ku ƙara bayyana mana ra'ayoyinku. To har yanzu dai an tare da sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 4 saura minti 4 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Thierry Emerick Aubameyang ne ya zura kwallon da ta baiwa Arsenal damar farke cin da Bournemouth ta yi mata a wasan su na gasar Premier a yau, wanda ya sa Arsenal din ta yi kunnin doki a wasan farko da sabon kocin ta Mikel Arteta ya shugabanta. Arsenal din ta sami nasara ne sau ɗaya ta cikin wasanni 11 da ta buga a baya-bayan nan, sakamakon wasan da ya sa ƴan kallo yi wa Arteta tafin jinjina na musamman a ƙarshen wasan, yayin da shi kuma kocin ya nuna gamsuwa da ƙwazon ƴan wasan.
Yeah, it was intense, obviously. I was so excited. I wanted just to pass that energy to the players that.
Yace hakika na shiga fargaba, to amma na gamsu da ƙwazon da ƴan wasan suka yi. Ji ne kamar lokacin da nake dan wasa, amma yanzu ni ne shugaba. Hakika ƴan wasan sun wuce da nayi tsammanin su. Yanzu haka dai Arsenal tana ta 11 ne a teburin gasar ta Premier da maki 24. A sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau washegarin Kirsimeti, Chelsea ta sha kashi a cikin gidanta daga Southampton da ci 2 da nema. Tottenham da ta sha kashi a hannun Chelsea a ranar Lahadi, a yau ta karbi bakuncin Brighton ta kuma doke ta da ci 2-1. Aston Villa ma ta doke Norwich da ci 1 da nema. Crystal Palace ya galaba akan West Ham da ci 2-1, yayin da Sheffield United da ya kunnin doki da Watford da ci 1-1. Watakila matashin dan wasan Najeriya Josh Maja ya sake komawa Ingila bayan da wasu kungiyoyin Premier suka so mazawarcin sa. Rahotanni sun nuna cewa Everton ta jima tana sanya ido akan kwazon dan wasan da nufin sayan sa daga kungiyar sa ta Bordeaux. Maja, wanda ya taba zama Ingila kungiyar Sunderland na dan lokaci, ya zura kwallaye 3 a wasan da kungiyar sa ta yanzu ta galabar Doke Olympic da ci 6 da nema a ranar 3 ga watan nan na Disamba. Abin da ya sa ya kasance dan Najeriya na farko da ya zura kwallaye 3 a wasa daya a wannan kakar wasannin. Ko bayan Everton ma an ruwaito cewa Chelsea tana zawarcin samun dan wasan. Fafatawar da zakaran dambin duniya Anthony Joshua zai yi a gaba domin kare kambinsa kan iya kasancewa a nahiyar Afirka, inda kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo take kan gaba a takarar karɓar bakuncin dambin a shekara ta 1974. Kasar ta Congo da ake kira Zaire a wancan lokacin ita ce ta karbi bakuncin gwabzawa mai cike da tarihi tsakanin Muhammad Ali da George Foreman. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To madalla yanzu muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wasu 'yan ta'adda dauke da manyan makamai sun yi wa wani ayarin jami'an tsaron jamhuriyar Nijar kwantan bauna, inda suka halaka mutane 14 a yankin Talabiri da ke yammacin kasar. A yau Alhamis ne shugaban Iraki Barham Saleh ya ce ya gwammace ya yi murabus da ya nada Prime Minister da wani bangaren majalisa mai samun goyon bayan Iran ya zaba. A jiya Laraba, bangaren fata a majalisa ya mika sunan gwamnan kudancin lardin Basra, wato Asad Al-Aidani, a matsayin Prime Minister kasar na gaba. A yau Alhamis, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce majalisar dokokin kasar za ta kada ƙuri'a.
To madalla a gaishe ki. To kafin mu sallama, muna mika sakon taya murna ga ango Abdullahi Usman da amaryarsa Hawwa Abubakar Ardo, waɗanda za ɗaura auren su gobe Juma'a din Allah ya kai mu bayan sallar Juma'a a masallacin Haruna Danja dake tudun Wada Zaria. Haka kuma muna taya ango Awal Hayatu da amaryarsa Zainab Yakubu murnar nasu ɗaurin auren da za a yi ranar Asabar da misalin karfe 10 na safe a Islamiyya Madduba Jingi Gurore. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta zan iya zartar baka mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shiryen mu da suka gabata. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta gabata da shirin, da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown, sai kuma Justin wanda ya daidaita mana sauti, Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.